أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا يا مولانا من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا همة الشيخ اهدنا لنا بهذا المحضر، والتأطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ‘Yan uwa cikin alhini da jaje nake isar da saƙon ta'aziyyarmu zuwa ga Maulana Sautul Islam Lisanul Faida Al-Sheikh Tahir Usman Bauchi radiyallahu anhu da sauran al’ummar musulmi gabaki ɗaya. Musamman iyalan waɗanda waƙiar Jos shahidan nan ta afkawa, ina miƙa saƙon ta'aziyya gare mu da gare su baki ɗaya. Muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi shahadar su. Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi shahadar su. Allah ya amshi shahadar su. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su kusanci da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, mu kuma Allah ya ba mu haƙuri na rashin su. Maulana Sheikh Tahir radiyallahu anhu ya yi bayani, yace sun zo sun yi zikirin juma'a, ranar juma'a sun yi zubin adashi na la ilaha illallah, sun tara la ilaha illallah ran juma'a. Dare yayi suka kwanta, washegari suka tashi, suka yi sallan asuba, suka kuma sake yin zubin adashi na istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah, suka kamo hanya. Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi rawukansu a irin wannan ahadin, kuma daman Allah ya rubuta nan ne wurin shahadarsu, a nan za su yi shahada. Saboda haka, kullau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila mabaji'ihim. Saboda haka Allah ya rubuta a nan ne makwantarsu take. Duk inda Allah ya rubuta zaka mutu sai ka je wurin. Wa man kutibat maniyyatuhu bi ardin falaysa yamutu fi ardin siwaha. Duk wanda aka rubuta mutuwar shi tana wuri kaza, a ƙasa kaza, bai isa ba ya zagaye ma wannan wurin sai ya san yadda zai, wato sai Allah ya sa cikin ƙudurar shi, iradar Ubangiji da ƙudurar shi ta koro shi zuwa ga wannan makwancin nashi. Abinda kawai za mu lura shi ne, sai ka lura wace ƙaddara ce za ta jawo ka zuwa ga gurin mutuwarka. Wani kasuwanci ne, dalilin da zai jawo shi shine zai laɓe a bayan wannan ƙaddarar. Dama ana cewa majaril aqdari min wara'il asbab, magudanan ƙaddara yana laɓewa ne bayan sububba. Wani sababin da ƙaddarar shi za ta jawo shi zuwa ga makwantar shi shine kasuwanci na halal, ya yi kyakkyawar mutuwa saboda ya mutu akan hanyar alkhairi. Wani hanyar neman ilimi ne zai jawo shi, ana kyautata masa zato. Wani zikiri ne zai kawo shi kamar irin wannan, ana kyautata masa zato. Subhanallah, akwai wani kuma aikin sabo ne, ya tafi kan wata harkar sabo, wannan tafiyar ta zama sababi na zuwa kai shi ga makwancin shi. Sai mu yi fatan Allah kiyaye mu daga mummunan ƙaddara. Su dai tasu ta ƙare kuma ta yi kyau, alhamdulillah. Alamomi da yawa da za su alamta kyakkyawar makomarsu tana da yawa. Na farko, tafiyansu tafiya ce cikin zikirin Allah tabaraka wa ta'ala a kyakkyawan zato ne. sun kammala ibada kyakkyawan zato ne, matafi dan bulaguro tafiyan da ba ta saban Allah ba shi ma ana kyautata masa zato saboda yana cikin alkhairi, sannan kuma karewa kashe su akai, zalunta su akai, aka kashe su. Duk waɗannan ababe ne dake alamta mana kyakkyawan zato da zamu yi musu. Allah ya jaddada musu rahama albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta su kam ta yi kyau kwarai da sai da dukkan al'umma musulmi. Abu na biyu da zan yi kira shine kira zuwa ga gwamnati. A hakika Najeriya ta shiga wani irin yanayi, ko ba tun yau muke ta wannan kirayen ba, kuma ƴan ƙasa nake nufi, ƴan ƙasa muna ta kiraye ba tun yau ba akan wannan halin da muka samu kanmu a ciki na rishin tsaro. Hakika gwamnati a ƙara duba lamarin nan, Najeriya ana halin rashin tsaro, shi kadai ya ishe mu musiba banda sauran halayen da muke fama da su, kare tattalin arziki, kuncin rayuwa, a tabarbarewar ilimi, tabarbarewar hanyoyi da sauransu. Amma yanzu talaka ga yunwa cikin shi, ga rishin zuwa makaranta, sannan kuma ga barazanar a duk inda yake za a iya zuwa a same shi, inda yake a kashe shi ko a dauke shi ana cinikin shi kamar wani abu. Muna roƙon gwamnati, kuna yi bakin gurguru amma dan Allah a ƙara. Ina so in tunatar da wannan gwamnati abin da ta fi ni sani, shine a babban abin da yake muketa zuwa ga gagarumin nasarar da ba a taɓa samun irinta a wani dan takara a Najeriya ba, shine matsalar tsaro. An yi mana campaign da matsalar tsaro, kuma mun kyautata zaton cewa idan wannan gwamnatin ta zo, jahohi uku na Najeriya wanda suka shiga mugun yanayi na rishin tsaro, wato Borno da Yobe da Adamawa, wanda a wancan lokacin su ake ta faɗa duk da burbushin abubuwan ya fara zuwa wasu jahohin, amma dai a wancan lokacin wannan uku ne kowa yake ji wa tsoro. Aka ba mu garantin cewa inda matsalar nan bata zo ba, insha Allah ba za ta zo ba, su kuma inda ta zo za a magance ta. Yan Najeriya muka tashi muka yi yadda duk muka yi, da roƙon Allah da addu'o'i da jajircewa muka kafa wannan gwamnatin ba hamayya. Zan yi ta ba hamayya, talaka shi ya zama agent a rumfa shi, baya bukata a bashi ko sisi saboda wannan gwamnatin ta zo ta ba mu tsaro. Amma Allah mai iko, hakika gwamnati ta kasa, domin inda ake yin jahohin nan guda uku hakika an samu sauki na yadda, to amma kuma ya ballu zuwa wasu wuraren da da babu. Jihohi irin su Zamfara, irin su jihar mu ta Katsina, irin su Niger, irin su Sokoto, kai zan iya cewa yanzu kowace jiha halin tantar ake fashi da makami, yan bindiga masu kashe mutane ba dalili, yan kidnapping, ƙari akan abin da muka ratsu na Boko Haram din da har yanzu ba yi da binne ta ba. Gwamnati a taimaki ƴan ƙasa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka iya mana. Maulana Sheikh Tahir Bauchi yayi wata magana yace idan gwamnatin nan ba za su iya ba dan Allah su ba da ragaman jagoranci ga waɗanda ake zaton za su iya, tunda su an gwada su sun kasa, to na san gwamnati ba za ta iya rizainin ba saboda dadin mulki. Amma dan Allah mu ba rizainin ɗin ku ne damuwar mu ba, a ba mu tsaro dan Allah. Abubuwa ne ake yin su, masu gwamnati sun fi mu sanin me yake faruwa, amma dan Allah a ba mu tsaro gwamnati, a taimake mu, haƙƙi ne a wuyanku, ba alhurma bace ba fa za ku mana. Abinda kuka yi alƙawari ne kuma kuka yarda da Allah ya dora muku, kuka ce kun dauka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka iya mana, Allah ka kawo mana daukin gaggawa, Allah ka tirsasa gwamnatocin mu su yi mana adalci, Allah ka ba su muwafaka cikin duk abin da suke tsarawa in dai suna tsara alkhairi. Allah in suka ce sharri za su tsara akan talakawansu, damuwansu shine dukiyar da za su samu ba rayukan talakawansu ba. Allah ka mana maganin wannan musibar. Allah in barin su shine mafi alkhairi, to Allah ka bar su ka gyara musu halaye. Allah in ba masu gyaruwa bane canza su shine mafi alkhairi, Allah ka canza mana su. Albarka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mun kawo kuka gare ka. Allah muna tawassuli zuwa gare ka da alhurmar Annabi Muhammadu. Allah ka yayi mana wannan musiban da muke ciki. Abu na uku da zan magana akai, duniya. Tun daga ina ce duniya, ina nufin tun daga duniyar da muke rayuwa a cikin ta a matsayin ƙasa, ƙasar mu ta Najeriya, da waɗanda suke abokan hulɗar Najeriya a diplomasiya. Wallahi, wallahi, abin da ya faru jiya na cewa Kiristoci sun tare hanya sun kashe musulmin da basu musu komai ba kawai dan suna musulmi, sun ratsa musu gari, musulmi ya ratsa musu gari na su Kiristoci, suka tare su kawai dan suna musulmi, suka ga bai kamata su ratsa musu wani dan yanki da suka ce garin su bane, dan haka suka kashe su ba da laifin tseko na zauna ba. Wallahi alazim, da a ce musulmi ne suka tara hanya suka ce wannan garin namu ne, Kirista kar ya shigo mana, in ya shigo za mu kashe shi, da a ce musulmi ne suka tara gari, suka kama motocin Kiristoci suka kashe mutum 30 da wani abu. Dukkan mu mun san da yanzu, da mun san yanzu wannan labari ake, gwamnatocin mu da ba wanda ba zai fito ya magana ba, da ba wanda ba zai nuna zai dau mataki mai tsauri ba. Kuma yanzu da duniya an yi ta akan musulmi sun tare Kiristoci a industry, kuma da abinda za a ce ɗan ta'adda. Amma su Kiristoci da kishafaffu ne da mai, sai ƴar maganar da ba ta karata kariya ba wanda za a ce dai ai ba a yi shiru ba. Irin duk maganganun da su maganganu ne kawai da ake nuna cewa kawai barade mai magana don kar a ce mun yi shiru. Shugaban ƙasa Allah ya saka masa da alkhairi, kamar da na gani BBC sun wallafa cewa ya yi magana da jami'an sojoji da dukkan jami'an tsaro su dau mataki. Allah ya sa a dauka, Allah ya sa ba firan baki bane, Allah ya sa ba firan baki bane. Amma ya kamata a ayyana waɗannan mutanen a matsayin ƴan ta'adda. Kar mu dauka cewa ɗan ta'adda sai musulmi kadai. Wannan mustalah din an zalunce mu akan danganta mana ta'addanci mu musulmi. Duk abin da ya tashi sai a ce duk abin da aka samu na bara gurbin musulmi na kisan wasu sai a ce musulmi ƴan ta'adda ne. Amma Kiristoci in sun yi ba za a ce musu ƴan ta'adda ba. Wannan zalunci ne, tilka izan kismatun biza. Kar a nuna mana cewa Kiristoci suke mulkan mu mana, kar a nuna mana cewa mu bayi ne a ƙarƙashin Kiristoci mana, kar a nuna mana cewa mu wata haja ce mara daraja wanda Kirista zai iya sa kafa ya taka a lokacin da yake so. Ba haka bane, Najeriya ƙasar mu ce da su gaba daya. In wannan musibar za a yi Araba, ai ƙasar musulmi, lardin musulmi, ai Najeriya Kiristoci, ya za a zo a hada mu zama tare, tare da cewa mu ne muke da kimiyya mafi girma a nisbar yawan mazaunan Najeriya nan, mu musulmi muna da over 60%, suna da less than 40%, more than 60% kasan mu ne, less than 40 suke. Amma su suke mulkan mu, jinin Nasare, jinin Kirista daya ba zai taba zauna lafiya ba. Ka diba ka ga musibar da duniya ta rika yi akan Liya Sharibu, saboda in Boko Haram sun kama dalibai a Dabci sun sallamo su sun rike Liya Sharibu. Ba abin da bai akan ran yarinya guda daya, ba wanda bai san ba a Najeriya, gwamnatin Najeriya ta yi musayar ƴan matan Chibok da komandojin Boko Haram. Saboda me? Lokacin da aka dau ƴan matan Chibok ba fa ce aka an kashe su ba, a'a, an je an yi kamfin din su a wani wuri fa. Mu ji abin da duniya ta yi ta, har majalisar ɗinkin duniya sai da ta ware lokaci na girmama waɗannan mutanen, kuma ta tattauna akan ishu ɗin su. Ba a kashe su fa, suna nan da rai. Sannan aka zo aka tilasta ma gwamnatin mu, ko kuma ta yadda dan kanta, ta bada rikakkun komandojin da suke tsara yadda ake kaiwa kara garuruwan musulmi hari ana kashe su ba da haƙi ba wai a saku waɗannan masu shirya yadda ake kashe musulmin nan kawai saboda a saku wasu yara ƴan mata kristoci ban ce sako su ba daidai bane wallahi daidai ne amma hanyar da aka bi wurin sako su ita ce kuskure amma mu al'umma musulmi kashe mu aka yi shikenan sai da abu to ake ba a kyauta ba gwamnati tayi Allah wadai akwai matsala kar ku yarda lokaci ya kai da waɗansu mutane da ba masu harzika ba a kai an harzika su maulana shekh tahir Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa tsaurai Allah ya kara masa yarda yace an kura hakurin mu ya faɗa da bakin shi ya faɗa wa BBC yace an kura hakurin mu an kai kuma inda ba za mu iya hakura ba yanzu wallahi ya kamata gwamnati ku san masu muku biyayya har yanzu akwai wani abu da na kasa fahimta me gwamnatin kasar nan take so duk wanda ya sadda kansa yake jiwa gwamnati biyayya to shi take takawa shi take wulakantawa in kana so gwamnati ta san kai me daraja ne hatta ne meka inda kake ka zama dan iska tubura sai kaji ana lallashinka ana ina za a ganka ni a jahata ta Katsina shaida ne akan abin nan da zan fadi kowa ya sani mai girma gwamna Aminu Bello Musali ba wanda bai ganshi ba yana hada komba yana shiga daji wai yana sasanci da barayi masu sa bindiga su kashe mutum ba dalili su sace wani suke a ba su kudin fansa an gansu ra'ayin ayin wai lallaba su ake kuma ganawa za a yi da su ba su da alhurmar gwamnati ba ta da alhurmar da za su zo gidanta su gana da ita ita ce za a ba appointment abinda kai mutumin kirki za ka yi ta nema daga hannun gwamnati kana nema appointment za ka zauna da ita a ga dama a yanka maka minti 10 ko minti 15 ko minti 30 in kana da kima shi ma bayan kai ta biye-biye amma su waɗannan su ne za su ba gwamnatin appointment wai kawai ba dan suna da daraja ba saboda sun zama 'yan iska haka ake so 'yan kasar nan wai ba ana so a ce wani dan Najeriya ba za ka yi kimar da gwamnati za ta saurare ka ba sai ka zama dan iska bandit sai ka zama dan ta'adda sai ka zo mai kashe mutane sannan za ka yi darajar da gwamnati zai iya tashi je inda kake amma mutakar kai ko kai limamin garinku ne ko kai ne muftin jahanku in kana son ka ga gwamna ba ka isa ka ce wa gwamna zo gidanka ba sai dai kai ta bin protocol ana sa ma rana da lokaci by mistake aka sa ma rana da lokaci ka taho motan ka ta samu matsala a hanya sai a ce appointment ɗinka ya riga ya wuce saboda kai mutumin kirki ne haka ake so a bar kasar mu ta zama in kuka bari ƴan ƙasa suka fahimci cewa da haka za a yi daraja wallahi mulki ya daina muku daɗi kenan har abada ya kamata a kiyaye wannan gwamnati kusan abu ne kar ku yarda hakurin ƴan ƙasa ya ƙare kar ku yarda ƴan ƙasa su fahimci cewa duk wanda ya muku biyayya banza ne shi mai daraja shi ne wanda zai balle ya dau bindiga ku sani bindigan nan fa jama'a da yawa sun san inda ake saida ta bindigan nan fa jama'a da za su iya mallakar ta ya kuke zato idan kuka bar kasar ku ta koma kamar Libya kowa da bindiga a hannun shi me kuke zato zai faru kuna zaton in kuka ci gaba da wannan bakin mulkin abun ba zai kai ga haka ba nan gaba wallahi ya kamata ku diba musamman wannan gwamnatin ba mu zace ku a haka ba kun bata mana gwamnatocin baya kun ce dukkansu azzalumai ne dukkansu ba talaka ne a gabansu ba dukkansu ƴan iskar shugabanni ne ku ne na kware mu kuma muka yadda muka zo muka baku kowane irin goyon baya a daidai fa lokacin shugaban kasa ka tuna a lokacin da dan siyasa yake bada kuɗi yake fitar da kuɗi ya bada dan a zabe shi a daidai wannan lokacin talaka yake daukan kuɗi ya baka dan ka zuba wa jirgin ka mai kai campaign lokacin da ake dan siyasa dan takara yake sayan talaka a daidai lokacin gurgu zai je yayi bara ya sai katin naira 100 ya kankare ya tura maka shugaban kasa dan garuwa zai tura barbaro ya dauruwa ya sai katin 200 bai ci shinkafa da wake a cikin shi ba na 200 bai ci naman 200 bai kankare katin 200 ya tura maka shugaban kasa da tunanin shi inda ya tura baro ya wuni zai samu tiyan masara to yanzu idan ya tura maka 200 kace zabe ran da duk ya tura baro ya dawo gida zai dawo da shinkafa ne da nama ya yake rayuwa yanzu a da in yana dawowa da tiyar masara yanzu sai ya kusa kuka ya samu dan cade dan Allah ku taimakawa kasan ku taimakawa kanku ku taimakawa al'umman ku abu na hudu da zan magana akan shi al'ummar musulmi lokacin da zamu tsaya muna rabuwa ya wuce naji dadi kwarai da cewa wannan abin da ya faru ba dan dariqa ba dan izala ba dan shi a duk mun hadu gaba ɗaya muna jajantawa juna cewa musulmi akawa to daga nan zamu fahimci sabanin da ke tsakanin mu duk ƙarya ce ko da yake ba bai kamata in yi wannan lafazin ba a yashe ni nayi tsauri ba haka ya kamata sai in yi ta mai jam'ul jawami'i ko in ya kawo sabani tsakanin wasu mazhaba da wata mazhaba akan wani hukunci sai ce wal khulfu lafaziyyun so sai in ce duk sabanin wal khilafu allazi bainana lafazi khilafi ne lafazi khilafi ne lafazi al'umma musulmi mu ci gaba da hada kawunan mu naji dadi kwarai da abinda naga wasu daga cikin manyan izala suna fitowa suna jajantawa a matsayin anwa musulmi zalla alhamdulillah wallahi haka yake kamata mu kasance mu'minai su zama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kal bunyani shuddu ba'dahu ba'dahu mu kasance haka sannan magana ta ƙarshe ina jinjinawa dukkan wasu manyan ƙasar nan da kungiyoyin musulmi waɗanda suka shiga cikin wannan lamari ta hanyar jajantawa da bada shawarwari kamar mai alhurma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar na uku Allah ya kare shi da lafiya maganan da yayi ta yi ma'ana kwarai sai dai ina ƙara jan hankalin mai alhurma sarkin musulmi na san kuma yana yi Allah ya saka masa da alkhairi a ƙara effort din kar ya tsaya akan rubutu a takarda da aika sako a'a da ya kamata mai alhurma sarkin musulmi ka tashi kafa da kafa ka zo fadin mai girma shugaban kasa ku yi magana ba ina fada ma abinda ya kamata kai bane na san kafi ne sani ko dai ba a yi haka ba a dai wani effort da yake haka sannan mai girma mai martaba Khalifa Muhammad Sanusi na biyu shi ma bidiyon shi da yayi na Allah wadai mun yi godiya kwarai da wannan bidiyon kuma muna roƙon ya sake haduwa da waɗanda suke da damar da za su iya haduwa din a tinkari abin nan a dau aiki hukunci a aikace kar mu bari kalamai irin na wasu daga cikin gwamnoni kristoci musamman shi gwamnan plateau din ba zan ce ga abin da yake ba saboda naga an yi shiyarin wata fira da aka yi da shi a BBC Pidgin sashen Pidgin ban saurari bayanan ba amma dai naga wasu suna shiyarin maganganun suna comment a ƙasa kaman cewa akwai wani abu na nuna hamasa ta mutanen shi ko kuma mai da abin ba wani serious ba ko kuma kokarin juya ma'anar amma ina cewa ba ni na saurara ba naga kaman waɗansu daga cikin masu waɗanda suka saurara sun yi shiyarin saboda haka ba zan iya yin ta'alike cikakke akan me yake ba to amma dai abin da nake so in faɗa na san ba za a rasa waɗanda za su goyi bayan wannan ta'addancin ba saboda ganin cewa waɗannan mutanen ƴan addinin su ne da sauransu ni ban yarda cewa addinin Kirista wanda in dai kristancin ne da Qur'ani ya faɗa mana cewa Kirista zai iya cutar musulmi ba ban yarda ba dalili manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mushrikan Makka suka rika cutar da sahabban shi wurin sarki Kirista ya tura su akwai wannan zumunta tsakanin mu da kristoci Al-Qur'ani ya yabe su ya ce su ne masu saukin kai ga musulmai la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil-ladzina amanu al-yahuda wal-ladzina ashraku wa la tajidannahum aqrabal an-nasi mawaddatan lil-ladzina amanu al-ladzina qalu inna nasara zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun so kristoci ban yadda addinin ku addinin rashin tausayi bane, ban yadda addinin ku addinin kashe mutane bane, kamar yadda musulmi ma addinin su ba addinin kashe mutane bane. So duk ran da kaga musulmi ya mai da kanshi mai kashe mutane, ya bar koyo musulunci, bai kamata musulmi su goyi bayan shi ba. Kuma dukkan ku kun sani cewa mu ba ma goyen bayan yan Boko Haram da yan bindigar da suke kashe mutane, duk da cewa suna cewa su musulmai ne, ba ma goyen bayan abin da suke. To dan Allah, shugabannin Kristoci, kar ku yarda ku goyi bayan abin da waɗannan yan ta'addan addinin naku suke yi. Ku fito ku ba da damar da za a yaƙe su, a hukunta su mu hukuncin da ya dace da abin da suka aikata. Kar ku yarda ku nuna goyen baya ga waɗannan mutanen kawai dan cewa suna addini iri ɗaya da naku. Zai rikitar da ƙasar nan, zai kai mu inda daga ƙarshe ba za a ce madalla ba. So dole sai an tsaya an kalli irin waɗannan abubuwa. Muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya yaye mana wannan musiba. Allah ya ƙarfafi shugabanninmu, kuma Allah ya sanya daman dai, kamar yadda muka sani, abayat almihan fi tayyati alminan, ko duk inda kaga wata musiba to za ka ga tana nada kuma da wani abu da zai zama abun alkhairi ga musulmi. Saboda duk in Allah ya jarabci bayin su, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta shawkata yastaku hako, sai ya zai masa kafara. Duk abin da Allah ya jarabci bumini da shi, sai ya zai masa kafara, ko da kaya ce ya taka ko. Saboda haka muna fata wannan abun da ya faru na musiba, Allah ya nado haduwar kan al'ummar musulmi a cikin shi. Allah ya sa musulmi ta dalilin wannan mu ƙara kusantar juna, mu ƙara fahimtar muna da ƙalubale fa a wajenmu. Yanzu waɗannan mutanen da suka tare waɗannan musulman suka kashe, ba ruwansu da cewa ƴan Tijjaniya ne sun dawo daga zikirin Juma'a ne, wallahi da ko ƴan Izala ne sun dawo daga wa'azin ƙasa kashe su za su yi, da ko ƴan Shi'a ne sun dawo daga tattaki kashe su za su yi. Mu ne a gida muke cewa ga ɗan ɗakin wance, ga ɗan ɗakin wance, in an fita waje sa nem ɗin namu duɗe ne. Wannan dirigimman mu na ƴaƴan tiraka ne, ɗiyan kiyoshi, amma ubanmu guda ɗaya ne. Kowa in ya fita za a ce musulmi, Munir musulmi, dan Izala musulmi. In mun dawo a cikin gida ne sai a ce wannan uwarshi sunanta Izala, wancan sunan uwarshi Dariƙa, wancan sunan uwarshi Shi'a, rikicin cikin gida. To kar mu yarda kuma ya dagula mu da cewa mu kuma familin wannan ɗiyan wannan uban, wato musulunci, zagaye muke da maƙiyanmu ta ko'ina. To mi ta kinkiya, mi ta kinkiya, mu san cewa muna da ƙalubale, mu haɗa kawunanmu a matsayinmu na al'ummar musulmi, mu fuskanci ƙalubalen da ke gabanmu a waje. Allah ya jikan waɗanda suka yi shahada, Allah ya amshi shahadarsu, Allah ya sada su da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maulana Sheikh Tahir, muna jaddada ta'ziyyarmu zuwa ga hadararka madaukakiya. Allah ya baka hakurin abinda kake wannan ibtila'i, kuma Allah ya baka ladan abinda kake yi. Duk wanda ya saurari wayar da Maulana Sheikh Tahir yayi da gwamnatin Plateau, wanda naga ana yadawa, ya isa ya nuna maka Shehu radiyallahu anhu jajirtaccen namiji ne. Shehu Tahir radiyallahu anhu ba kanshi bane damuwan shi, al'umma shi ce damuwan shi. Idan ka ji firar da yayi da BBC za ka gane Shehu radiyallahu anhu jama'a shi ce a gaban shi, ba kanshi bane a gaban shi. To haka ake so dukkan mutumin da yake jagorantar al'umma ya kasance. Yanzu yanda Shehu radiyallahu anhu ya ji wannan ciwon a zuciyar shi, amma ba da gwamnati a hannu, dan yana jagoranta waɗannan al'ummar cikin lamarin addini, abin ya same su ya ji wannan ciwon. To da haka shugaban ƙasa ya ji wannan ciwon an kashe mai ƴan ƙasa, da haka shugaban sojoji ya ji wannan ciwon an nuna masa cewa jami'an shi ba sa aikin da ya kamata, da haka shugaban ƴan sanda ya ji wannan ciwon an nuna masa jami'an shi ba sa yin abin da ya dace, da haka ministan tsaro ya ji wannan ciwon an nuna ofishin shi ya kasa ba da tsaron da aka dora masa. Wallahi da an gyara abubuwa. So ya kamata kowane jagora ya rika jin ciwo lokacin da aka taba masa waɗanda yake jagoranta. To da an gyara abubuwa, Shehu, Allah ya saka musu da alkhairi, kuma al'ummar musulmi mu ci gaba da addu'a. Allah ya yi mana wannan musiba. Duk wanda yake da hannu cikin cutar da al'ummar Najeriya ammatan, da kuma al'ummar musulmi khasatan a duk inda suke a duniya, Allah ya karya shi kowane ne. البركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.